ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jama channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Hauna.
Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau zamu magana ne akan ilimin jima'i.
Haka yake Zara, wato kisan wannan maudu'in mai nauyin faɗi ne, amma dan zamanin da ake ciki ya zamo dole mu dauko sa.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta jiyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki na ma wajen malaman addinin Islama.
Daga bisani kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba za mu je ga wakilin sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Shamsiya gare ki.
Madalla, to a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i, koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Usani, jami'ar sanin halayyar dan adam ce da ke aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness, ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matukar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma, ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Da yara sun fara wayo, yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'insu ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo-gizo, wato internet, da waƙoƙi da fina-finai a talabijin, kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu. Saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu.
To shin waki da halakin koyar da yaro ilimin jima'i, iyaye ne ko malamai a makarantu? Bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa.
A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba, ko kuma in ce wani lamari na jikinsa. Mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴanmu duk wannan, ba a makaranta ba, ba kuma a society ba. Kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji, duk yanzu zamani ya canja, dukansu suna bukatar a sa ido. Ke za ki gaya masa lokacin da kike shi zai fara canjawa? Tunda yanzu zamani ya canja, mace yanzu za ka ganta da shekara 9 wacce take fara al'ada. To kafin wannan lokaci ya zo, ya kamata ki uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo. Ga yanda za ta yi ta gyara jikinta idan ya zo. Idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa, ki mahaifiya ita ce ya kamata ta fara sanya kan abin da yake tattare da ki, kuma ga tsaftan da ya kamata ki. Sannan kuma daga zaran kin fara ganin wannan abun, kar ki yadda ba ma sai kin fara gani ba, wani namiji ya zo ya dinga taɓa ki, yana taɓa hannayenki ko kuma yana ɗaura ki a cinya, idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan ka ga wani ana maka abu kaza, ana wani na taɓa ka ko wata tana faɗin wannan, kar ka yadda da wannan ka zo ka faɗa.
Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai, wata kuma ke da ɗan kimanin shekara 9, ta yi mana ƙari da haka.
Za ki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bar yarinya ko da karama ce, yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyar shi, gobe wancan ya zo ta hau kan cinyar shi, ba ka san wani illa hakan ke ake yi ba a hakan akan samu waɗanda suke bata yara amma idan tun da farko ka nuna mu yarin yanka ko yaron ka cewa ya san cewa nan idan aka taba ki wannan bai kamata ba sai kiga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja danka a jiki shine zai sa yaron ka koda irin wannan abin ya kasance yaro zai iya bude baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana dan karami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna koda an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka mishi an taba inda bai kamata ba
to bari na dawo gurin ki malama Fatima shin iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴan su sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su maida hankali akai ko an taba su bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro
kaman kanin nan da muke mutse kanmu ne a ciki yanzu ka ga yaro yara ka gani zaki ga yara ko sai an kai wasu shekaru sha kafin a ce ko ta balaga ko meninza inta musamman yaya mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samu sun fara ganin jinin al'adarsu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki ki fara sanin musu iyaya rayuwa take dan rayuwar kaman tana canjawa ne shekara tun ban san komai ba za su dinga ganewa yaya za su dinga tsintan kansu akai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikin su komai tana fahimtar da su akai
ga wata matashiya da ni zanta da ita ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta
ina na Fatima ka bu shekaru na 17 a lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara uku a lokacin da na fara gwamnati boarding school a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin ko babanmu takan faɗa min yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da na kwale duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai da shiga shi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina da wayo saboda kuma mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana so faɗa mana haka nan sai kawai irin na goyo mama ta har ya tafi to ranar ba zan taɓa manta ba na dawo a makaranta ke na sai mama ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko na ce mata in ta ce min to me yasa ban gaya mata ba kin san ina yin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta lokacin da zai ya fara faɗa wa mama na kenan amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa
mana to bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin ada al'ada akwai irin dan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali zaki gani ka dan fara nonuwa da kuma dan wayansu canji shin a cikin sauran kawayenki kuna irin kira da su ko kuma dai akwai kunya wanda ba ta iya gaya kowa
a gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru kawaye na kenan sun fi ni a shekaru to su dai suka ni kuma irin koda ka ga su ne su karama a cikin su amma duk da dai kunya ne bai bani na gaya musu ba amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka to irin mun tashi a makaranta a makaɗe in ka ce wani ka zo mu je sallah za su ce maka ai ce ba ai ba na sallah ne amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ba wanda na faɗawa yanayin abin ne dai to irin kana so kunya ne
to bita zurbin kin dai ji Fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata
ta shirye ki san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakani na da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da muka yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza sai dai su da kan kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin kawo change duk wani katanga da na samu tsakanin na da mahaifiyata na riga na canza
shi to me yasa kika dauko wannan salon gani cewa ke baki samu boko
ya saboda zamani ya canza Shamsiya idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta tara amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau ta san tabi mara kyau in kika tambaye ta in kika taba mata kafada za ta ce tabi ne mai kyau in kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau nace duk ta samu ina nan ta gaya mu in ba nan ta gaya wa malama ko wane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya ce kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabu jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya bude baki ayi magana
madalla
gaskiya kam bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna akan wannan batu
a lokuta da dama akan samu iyaye suka yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki wato ba su da lokacin ƴaƴansu walle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafin su
gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abin a tausaya mishi a ce iyaye ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba malami ba ba shi ba fata maimako fa zai maka haƙi ne na iyaye dole
haƙi ne na iyaye kwarai Fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana kanta shi ne ana neman yanda za a rufa ma juna asiri sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka so sai in dai su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
darasi da ake
koyarwa za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu ba sa samu a wannan zamani kuma ba komai bane yasa saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa ma kanka asiri ka rufa ma naka asiri so abinda nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara babu wata magana kunya ko wani ko wani aka a buda ma yara kunne in ga yarinya ta tun tana kindergarten aisha wata rana ta zo da littafi wai mama kin ce baby ta baki take fitowa gashi a makaranta an nuna musu ina ganin littafi da daukar ya rufe na je na ce malamin su ya haka na nuna mata na ce menene wannan ta ce ai su sun wuce wannan littafin tuntuni
wato har ma ta sani ma abin da ke wuce kana kike ganin su a bai kamata
ina boyewa ina tunanin a shekarun ta bai kamata ta san wannan ba kada lokacin sai na warware
to kuma makarantu a irin kasashen mu na Afrika sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amerika da Jamus inda yarki ta yi karatu
zaki ganin yaro ya san abubuwa kuma wanne yana kada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai yi wanda kuma garin haka ake samu aka sai gan mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi wannan sauran su to baka ganin al'adar mu akwai bambanci
tsakani
sai akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu kuma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullum kai yazo bai sani ba
ya Hajiya Fatima ya cika
da wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganar kasashe muna maganar kamar maganar yake ni ina magana akan Afirka Afirkan ma kasar mu Najeriya sai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba dai bane ita kaman kasashen da suka fi mu ci gaba haji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa 18 ya kai matashin da shi ya man zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan wanda aka ga ba mu san da haka ba muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara yanzu san baci turu waya ma yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga anita in dai ka saka data wai 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 ya ce kaman gata su kawai ƴaƴan su sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data wani talle ne ma ba kamar tambi tallin sai kaga kai ya shigo da kanshi if you are not above no 18 don me yara ya zuga ko 15 yace bari in gwada ne ni a cikin 18 din nan police za su bude su shiga kin ga matsalar da ake samu su kaman da kike yi magana ne a jabinta an riga muce sun zama kaman sun waye da wannan abun mun yanzu matsalar da yake tasowa ne
to amma dawo kan batun da ita binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma za ki ga ƴa'an mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta buga jini ga kaza saboda yarinya ba ta san me ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin
to dole ne nake daga dawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu za su yawan ta ganin yaran sun tafi makaranta me yasa ku ba yara homo me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakanin su da iyayensu ne iyayen su san me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za ta ƙara musu saboda ba lallai koyarwan ya zama iri ɗaya ba kaga ga watakila shakuwan ka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne ba zai gaba ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta cike haka ne to gurup kamar ya shiga cikin kunnin shi to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare ni
to ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka
to wayan da ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata yayi da iyaye da malamai dukansu biyu su ɗauki wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata iyaye da malaman makarantu su haɗa hannu dukansu biyu su ɗauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimi koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samun irin yanayin da ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata in jinin ya fara zuba me ya kamata ya yi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma tunizanci su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junan su wato yara mata sun fi son su yi wasa da ƴan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da ƴan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo za ka ga sun fara wasa da junan su to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'innan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san da za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara ƙaruwa ana ƙara mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da ya sa bai dace a yi ba in kuma ka yi ga hukunci da kana ƙara hankali ana ƙara koya maka ana ƙara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalin ka yanda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai
Yeah.
sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je daga wajen malamin addinin Islama da Shamsiya za ta gabatar mana.
To a nashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir yayi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da akoya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummuta yayan arewa. Ba a yarinya ta zauna ba da hijab ba, ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba, har ta fito wanda ba muharramin ta bai ganta. Duk wannan kaucewa wani abu ne na fadala wanda yake a yanzu sai aka yi yin kwafin da wasu abubuwa da Yahudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi yawa yin a ta aka fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsaranci tsare dole namiji ya gamshe shawar wanda yake wancan ilimin da ɗan sauƙaƙa ɗan daga abin da aka nemi na fada. Wancan ilimin da aka san da shi idan macen an sanar da ita cewa kakkai kaza kace kaza in kai kaza al'aurata waje take in kai kaza al'aurata waje take in aka taba ka guni kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace zaka koya mata to kuma a baya in abin ya riga shi ya ce za a yi ka tankwasa ka gyara ta shi yasa Bahaushe ce ikiya ce tun yana danyi ake rangwasa shi saboda aka tun daga rayuwar yaro ta farko sanda aka saukar masa da yin ibada shekara tara ya kamata a tsoka nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne wannan abin in ka yi shi ba mai kyau bane har shi yasa addini ya sauka mana da cewa daga yaro namiji in ya shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin dan uwansa ma kuma dadiya ce mai kyau wanda yake idan ba hakan ba za ta kai da sassan taban abin da bai dace ba balla ta yarin ya ta girma shi kuma yana dan karami za ta dora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba yasa ake ankarar da kowa ake nunar da kowa ake sanar da kowa yaro da babba kuma yaran nan din yana karamin ya san wannan abun ba jiji bane ba zai aikata shi ba amma in bai sani ba fa aka ce da kai nan da zan balaga ba aka sai aikata saboda yadda balagar ta aka sauka wani daban wani zai iya samun kansa ba a ya balaga shekara 15 wani sai ya kai shekara 18 aka yi mata ta ce sun tantance aka balaga shekara 11 12 13 to sai kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga a 11 sai ta balaga kuma wata san wancan abin illa bane to in sai ta aikata kaga ai an cutar da rayuwarta don ba a koyar da ita ba shi kuma duk abin da baka sani ba iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su ce maka ka su baka ilimi
to an zo kuran malam a matsayinka na malami shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma
hakkin farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma to sai su dauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi to abin da aka ce makaranta akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu duk har da ce su sani su koya ba zai yiwu a ce duk kowane gida ba sai sun fita waje za su nemi ilimi a inda dai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwa in a gida ake ba shi ilimi to su ne cancanta su gaya masa in ba su da lokaci ba su da ilimin suka dauki dukiyar su don su nema don su ilimi makarantar da suka kai ita ce ta kamata abinda za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah wato ana shiga gona da dalilin faɗan wasu dalilai wasu yaran suna samun kansu a halaka wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yaran a jika domin talaka wannan an same shi da yawa a tsanci malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da yi na rukuna na auratayya ko ku na rukuna na kare mutuncinta ko ku na shuruka na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta to sai a shige abin da ya kamata a faɗa sai a zo da abin son zuciya sai a ɗora yarinyan nan a kan layin da bai dace ba sai kaga an samu mummunar fahimta ko ko an samu mummunar faɗa.
Kare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda Nana Firdausi Rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim bayani akan yadda ake sarrafa riɗi ya zama kayan kwalama.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashen mu na mata. To yanzu dai za mu fara akan Ridi Kantu da yake cewa shi Ridi an aka siyo shi ne za a zauna a dan gyara shi aka kamar yadda ake gyara shinkafa aka yar Hausa yar Hausan dai ba kowa yake yin santa ba amma dai an san dai sun ta
yanzu kan kowa ya san yar Hausa wato za su tsince duwa
sai a dan tsince duwa ne
da ce da manyan duwatsu
yawa in aka tsince sai a zo a kuma Ridi a riga sosai wata su sa roba wata su sa koko rege sosai a rege shi sosai ya fita tsakuwa diya a bayan a raba shi da kananan tsakuwa duk da tun yayi sama tsakuwan ta yi kasa da azubar sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tace ya tsane in ya tsane nan kuma an dora tukunya akan wuta in ya riga ya tsane ruwa bi daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi in ka sani naman ka za a yi ka san kana juye shi ne akan wuta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zuba ridin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskaskas din nan kana ci ka dan ji yana kaskas to kamshi shi za ka ji yana fitowa to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka daureye kana daurewa kawai sai ka zuba sugar dinka sannan kuma sugar din yanda zaka amfani da shi zaka amfani da wannan loka daya to shi ma sugar din eh na kantu to shi ma shi kan din shi ma zaka amfani da loka daya na sugar din
to eh
da yawa ba da yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan dede
to in dan dede ne a yi da rabi
in dan dede ne zaka iya yi da rabi da gwangwani daya in dan dede ne wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa sugar din akan wuta in sugar din ya fara yadda wuya da wuya fa yayi brown kamar zai fara konewa to da mun kin dauko kantin ki dan yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki da mun kina juya sugar din da muciya da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama ne kin da mun kin soya shi kin aje kin ba an bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka dinga juya shi kakka karkasa shi zaka yi ta sa kana eh
kin ka fara juyin hannun
eh haka za ka yi ta yi sai ka samu wani yana zuba mashi sai ka samu sai ko kuma ka dage in za ka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar sugar din da ridin ya kama jikin shi ya yi danko sosai kana dauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka
zuba
shi ma ana sa leda mai sabida ai abin da yasa ake sa mai sabida kai ya kama kai ya yi fita ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yanda zaka iya yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kadan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri sai yayi tauri ba za a iya yanka shi ba to shi ne yanzu na ri
shi ma na ji kamar zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30 ko
to ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband din shi nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya ne wani kuma in yi shi ka dai ne tun da tara yake yin kwadama tun da suka zo duk za su ci da kai dai ai ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani fa ka je ba ka eh ai kuwa to shi ne
wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidaita mana sauti hada mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Benin Washington DC take sallama da ku a kasance lafiya yau yana tuna ba gaba